ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تؤسف إلهي نظرت الأذن جعلني بها في دائرة نهايتك ونفعت أنس ترفعني بها إلى سماء يبذك رئايتك وأدفت نور توصلني بها والمنتمين إلي من جور الجائرين ومكر الماكرين وظلم الظالمين ونفذ الساكرين وفتنة العصر الجادرين والأذيان البغاة المتربصين وشماعات الأعداء الطائنين ومن شر الخلائق أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مجا ساكة صلوة لكم أولنا مصلى الله شيء مكارن البركة عندما يتعروا دومتنا في جنم abinda zai amfane mu duniyar mu da kuma lahiran mu yau asabar 20 daidai ga watan ramadana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina 1445 wanda ya zo daidai da 30 daidai ga watan uku miladiya 2024 a wannan zawiya a wannan gari namu na kafanshar Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙa da mana jagoranci kan abin da zamu karatu a kai. Al-Ramma ya ja mana aya ta 188 a cikin suratul Baqara wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa bayan a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ila al-hukami lita'kulu fariqan min amwalin nas bil ithmi wa antum ta'lamun. Ma'anar ayan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kar ku rika cin dukiyan junanku ta hanyar zalunci watin nubiha ila al-hukami ku rika jayayya har zuwa gaban alƙalai ko masu raba hukunci litakulu fariqan min amwalin nasi dan ku rika cinye dukiyan wasu bayin Allah bil ismi ta hanyar zalunci wa antum ta'lamuna al-hali kuna sane cewa wannan dukiyan fata ku bane karfin hali ne manar ayan Allah subhanahu wataala ya saka wa malaman tafsiri da alhili sun ta kokarin yi wa mutane bayani akan menene sakon wannan aya koda a surar da ayar ta sauka ko a siga da ayar ta sauka ba tana magana bane zuwa ga almundana da lauyoyi suke sa kansu akai a wancan lokacin tunda babu lauyoyi a da to amma idan ka kalli ayan sosai yanzu sai kaga tana magana ne kai tsaye ga lauyoyi da kuma daidaikun mutane yammu da muke kokarin zalintan wasu ta ba gaira ba dalili ma'anar ayan Allah subhanahu wataala yana cewa kada wasu daga cikin ku sirka yin rantsarantse rantsuwa ta ƙarya domin kwatan ko cutan wani mai gaskiya kafi shi kuɗi kafi shi ƙarfi sai ka yi rantsuwa ka ce abu kaza ba nashi ba ne wallahi naka ne ai ta rigima har da ƙarshe a ce a je kotu in an je kotu sai ka nemo mai ne lauya lauyan nan sai ya shiga da ya fita ya hau tudu ya hau gangare ya shiga ta nan kwanan ya yi kwanto ta nan duka wannan mutumin da yake gaskiya sai an kware shi an kwashe sai Allah subhanahu wataala yake tudu biha ila al-hukam dan ku rika zuwa wuraren masu yin shari'a kuna kwatan dukiyar mutane ta hanyar rantsuwa ta ƙarya ko ta hanyar kwace kwace shine kaman mutum ka zo ku kwace mai abu karfi da yaji shi ake cewa kwace ko ta hanyar sata kaga cin dukiyar mutane ne ba ta hanyar sarrafa ba ka zalunce su ko ta hanyar rashawa rashawa shine kaman kadan sunna din nan sai a ɗaga ma kafafun su to ko kuma irin abin da mutanen mu suka faɗa kwanaki a nan wurin suka ce ai akwai wuraren da in je baka bada wannan abun ba to sai dai motan ka ta shekara a wurin ba za ka wuce da kayan ka ba to kaga wannan mutumin da ya bada wannan kuɗin nashi ai ba bisa san ransa bane shine Allah ya ce wala taqulu amwalakum bainakum bil batil ka karɓa dukiyar wanta kowane hanya ne ba ta san ransa ba ya bayar ka zalunce shi to Allah ya hana malamai suka ce har riba ma yana shiga cikin wannan mun sha yin magana akan menene riba riba shine in ba mallam Aminu Al-Qasim bisa kaddarawa Allah ya tsare in ba mallam Aminu Al-Qasim rashin naira miliyan 1 saboda yana so ya biya wani bukatun sa kudin sa ba a kawo ba sai ya ce to Allah ko zai sama rancen kudi a wurin zai ce kwarai zaka samu mallam Aminu ai da ma ina jiran ka ne ba kana ta sa kaya manya manya ba ni ma na zo daidai wurin ga naira miliyan 1 da sharadi in zaka dawo min da ita ta hayu kenan ba zai dawo da naira miliyan 1 suratta ba sai ta hayu yanzu za ta haifa naira 200 sai ya zama naira miliyan 1 da 200 to wannan 200 da aka kara to an zalunci mallam Aminu Al-Qasim sai Allah yake haramun ne a musulunci shi ne yazo yana neman kuɗi ya sauke bukatun da ke gabansa ko hidiman da ke gabansa maimakon ka tausaya masa ka ce garance an baka sai kuma ka ce a ba za a taimake ka ba za a baka kudin amma sai an daura maka wani haraji musulunci yake in ba za ka taimake shi ba dan me kuma za ka kara daura masa wani wahala kuma ko mutumin da ke neman abin da zai biya bukatunsa sai kai kuma ka kara daura masa wani bashi to shine shari'a sai ya hana wannan mutane da yawa a wancan lokacin sai a je ai tarantsuwa ne an gane wannan ko ai tarantsuwa a cikin wallahi tallahi gona ta wuri kaza wallahi ta kakanmu ne kaza ai kakanmu dan miji shine ya haifa ka ya haifi yaran sa wanda ake kiransa da suna na mazangudu shine ya haifi yaran sa babba wanda ake ce masa malam ali shi ya haifi babana saboda haka gonan ta mu ne sai kaga an shigo da wasu kaga wurin kiran wayannan sunayen daga nan ake fitar da wasu kuma sai kaga ana rantsuwa ana wallahi tallahi haka ne to shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har yake faɗa ke cewa al-yaminu al-bayyinatu ala al-murda'i wal-yaminu ala man ankara saboda lokacin da rantsuwa ake yi to mu kuma a yanzu lauyoyi ne wanda wayannan lauyoyin in kana neman wanda Allah ya ba su daman su shiga aljanna cikin sauki to babu kaman lauya domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ka tsaya ma mai rauni har a fatan masa haƙƙinsa ba karamin lada Allah zai baka kaga wayannan bayan Allah suna da daman da rasu daina aljanna cikin ruwan sanyi to amma wasunsu ba za mu ce duka ba ko wasunsu sai suka maida hanya ne ta neman duniya kawai yaki halal yaki haram da zuwa ana gaya musu yadda kes din yake kawai za su gane cewa wannan mutumin da ya zo bai daga ta yanzu amma na baka kai ka sani shi ai to kai baka gane aikin naka bane ai za na zo to za mu shiga mu fita ba ka yadda eh mun shiga za ka biya miliyan 40 magana ta ai ba dai da Allah ka tausaya mun mana ba ganin dai yana neman in tsira da mutunci na ne to miliyan 20 tare da ya san wannan mutumin da zai biya shi miliyan 20 bisa ƙarya ne zai zalunci wancan amma sai ya karba ya kara kai ya so mutanensa ko abokanan aikinsa ai ta zuwa ana dogon turanci ka ji ana kira karkataccen layi sakin layi mutuncen layi ya ce kaza dokar kasa ta ce kaza sai a ce an kaga shari'a shi kanshi alƙalin yana ganin za to an ce karkataccen layi to ko wani magana ne za a ce wani karkataccen layi to an karkace tun daga nan kai ma ka san an zo wahala an ce ma kuma sakin layi ko to an ce an saka layi to za a faɗa gaskiya to kuma wai a cikin baka duka sai su ta faɗo wayannan dogayen maganganun a kyau alƙalin da in ya gadi abin ya ishe sai ya ce to a tsaya za a ɗaga wannan shari'a sai in Allah ya kai mu wata uku masu zuwa
abinda fa kawai zai iya cewa an daga zuwa gobe a dawo yayi binciken shi ma cikin dare zuwa sabi ya ga an yanke shari'a an gama sai ya ce to an daga wata uku kowa ya je ya bincike ka fara dawo in an je an yi wannan bincike haka za a ƙara dawowa ai ta dogon turanci ai sai ga shari'a da za a iya gama ta cikin sati daya ta kai wata shida ana yin ta na'am shekara ma nan garin kaga ai ta dogon turanci ai ta kwalar da shari'a kawai sai daga waya sai a zo a ce to shikenan wancan mutumin ya shiga kaga miliyan 10 ba karam miliyan 20 ba karamin kudi ba an ga wancan an sallama wannan an toshe bakin wannan an wannan ana zuwa kawai sai a ce to shikenan ina iyalan Alhaji na mazan gudu a ce gasu nan an gano ku ne ba ku daga siya ba saboda ka sai ne ku yi hakuri wayannan sun fi kusa da mamaci saboda ka suka ba sai a buga sanda ke shikenan in ba sai shi in ba ku yadda ba ku je kotun Allah ya yi a ku je a fili tukun daga nan ku je kotun Allah ya yi to sai kaga ayan nan kamar da su waɗannan lauyoyin take magana cewa kar ku rika cin dukiyoyin mutane ta hanyar zalunci ma'ana wanda bai da gaskiya a dauki gaskiya a bashi an zalunci ne wannan har ma a rika zuwa wurin masu shari'a ko masu yanke hukunci dan dai a danna haƙƙin wannan mutum kai dai kake yadda Allah ya hada ka shari'a da irin wayannan azzaluma domin duk yadda baka yi tunani ba to sun wuce daga cikin su akwai wanda za a bashi alqur'ani kan ƙarya ya rantsa kuma wallahi har ma zaka ji na ce maka mun ci dubu ba sai ce to wai wai zai rantsa da qur'ani kan ƙaryan wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya rantsa akan ƙarya ba zai daga kafan shi daga wurin ba sai Allah ya tsine mai albarka gaba daya to shine ba wasu mutanen mu suke siyar da imanin su za ma su je ko da ku nan ganin Allah ya raba muku asiri ba ku da irin su su wasu suna zama ne a bakin kotun suna jira wai a zo ai a same su yi rantsuwa kan ƙarya ko nan kuna samu irin su akwai su ko ga wannan waye na bara suna zuwa akwai su ko gashi malama yana bara kai baka san su akwai wayan da su aikin
su wani ya sace mun cin abu takwas ya dauko wani a gaban alkali da niyyar rantsi a kan ƙarya
ka gani ga wani ma shi ma mai an zalunce shi kitabuhu takwas ya zo ya rantse kan ƙarya kuma aka ce to shike wai wanke ya ce
ni ne ba wani ne a sai da
ni to mu ma a can Kaduna akwai irin su su ba su da aikin yi za su yi wanka su yi sa daya can sa kamala su anan ma haka ne sai zo su zauna bakin kotu kawai da an ce kana da wanda zai rantse kawai sai to nawa za ka biya sai shi kuma ya ce dubu kaza ya ce albarka dubu a shine shi na yadda shi kenan ga sheda kawai shi kuma sai ya zo ya tsaye ya tsaya gaba da kali sai ya rantse a bashi Qur'ani
ya kuma rantse sai ya rantse malam sai ce ba sarki a jikin shi sai alƙali ya ce to ka daga hannu ya kuma rantse ko kuma shi ma zai kyau gani
to haka dama wayannan suke ai Allah yanzu muka faɗa hadisin manzon Allah ya ce duk wanda ya rantse akan ƙarya to ba zai daga kafan shi daga wurin da yake ba bayan mutum zai rantse yana tsayawa bane ko ko kuna zama ne a tsaye to aka ce yana gama rantsuwan nan ba zai daga kafan shi daga wannan wurin ba sai Allah ya tsine mai albarka
masha Allah akwai haji
akwai haji ni
san da Allah shi ya bace akwai haji ni
eh
idan ka ga shi mu wasu ya samu naka idan ka kan ka fita ina ka rantsa su dubu ba su su ka dai sai an ce ta
ina ne na yi mai ne shi gwamma da ya bace ne ba ba wannan hashimin na goma goma da ya bace ba ba ya bince ya koma ne samu naka amma da naji aikin hashimin sai ce to goma dai da ya bace wannan Allah mun tuba Allah ka yafe mu to lalle lalle baba wa'annan mutanen da suke irin wannan Allah subhanahu wataala ya ce bil kisi ta hanyar zalunci ko an Allah subhanahu wataala ya kwashe mu an gane wannan Allah ya tsare mu Allah ya kare mu
amin
wannan ayan aka ce ta sauka ne ka tsara za ka ji ba mamaki ko kai ma wata rana ya faru da kai ba wani ya zo ya zalunce ka ya kuma rantse kan ƙarya ya kwashe maka dukiyar ka aka ce wannan ayan ta sauka ne kan wani bawan Allah da ake kira da suna Imra'ul Qais bin Abbas al-Kandi wa Idan bin Ashwa al-Hadrani sun samu sabani
tsakanin junansu kan wani abu wanda yake da alaka da dukiya ko kaya da suka yi ta rigima sai suka ce to ai ma abin ya zo da sauki ai annabi Muhammad yana nan a zo wurin annabi sai suka zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daya yace ai dukiyar nan nashi ne ɗayan yace a nawa ne shike ne sai aka ce to a rantsi da aka zo za a rantsi sai ɗayan yayi niyyar ya rantsi akan ƙarya din a gaban annabi ba ka duba ba ashe har tunda akwai irin wayannan ƴan tafi din sai ce zai rantsi sai manzon Allah yace to a tsaya manzon Allah yace a tsaya kafin ku rantsi zai yi wanda yake da gaskiya bai da baki da zai iya tsayawa ya yi jawabi billa-billa yadda za a gane cewa wannan dukiya na shi ne shi wanda ba shi da gaskiya ya zamanto yana da zaƙin baki yana da zaƙin baki zai iya tsayawa ya lauya ya lauya ƙarya dai ƙarya ta an yi gana ta samu sunan lauyoyin ko ya lauya ƙarya ta dawo gaskiya gaskiya ta koma ƙarya manzo Allah ya ce to ku tsaya duk wanda ya faɗa magana sai ni annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama sai na yi hukunci da abin da yake zahiri ne aka ɗauki wannan dukiya aka ba shi alhali shi ne zai da gaskiya to ya sani an yanko gidan wuta ne aka ba shi sai wannan mutum ya ce ka maza Allah tsaya ba na wa bane ba na wa bane an lura ko yi ta maza Allah ba sai an yi wannan ba ba na wa bane shi ke nan magana ta tsaya wannan wurin me yasa maza Allah sallallahu alaihi wasallama bai amfani da girman annabtansa ba ya ce wani kai ne baka da gaskiya ai maza Allah zai yi wannan maza Allah ya kalle shi ce kai ne baka da gaskiya da ya faru ce mala'ika ya gaya mu cewa ga yadda abin ya faru me yasa maza Allah ya kalle wanda shi ne yake ba da labarin abin da zai faru tun daga farkon duniya har zuwa tashin kiyama me yasa nan wurin bai yi ba a nan wurin manzon Allah ya tsaya ne a matsayin shi na alƙali ƙa'ida ta alƙalanci ba za ka ce a saboda na san abin da ya faru shikenan ni zan yanke hukunci ba sai kowa ya mai da jawabi ai kaza ne ya faru kaza ne ya faru kaza ne ya faru kaza ne ya faru sannan a ƙara bin magana billa billa sannan sai a yanke hukunci to tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai magajansa da za su zo su ci gaba da zama akan wannan kujera ta alƙalanci suna wakiltar manzon Allah saboda haka manzon Allah sai amfani da wannan tsari an gane wannan ko tunda shi alƙali da zai zo ya gaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya san gaibu ne mala'ika zai zo ya gaya masa ko tunda mala'ika ba zai zo ya gaya masa ba sai manzon Allah ya amfani da wannan tsari an gane wannan kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan yi amfani da damammaki wurare daban-daban nan wurin annabta ne sai amfani da annabta ce kaza ne ya faru ko kaza ne ya faru nan wurin kuma alƙalanci ya tsaya ce to shikenan kaza ne wani wurin kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai amfani da muƙami na jagora sai ce shawara ne sai to ai kaza ne ke gani da za a yi kaza kuma kaza ne zai an gane wannan sabida mene za a zo wani lokaci manya manzon Allah baya nan yayi wafati to manya yaya za su yi sai a ce ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan ma ba da shawara kan abu kaza ya ce to kaza ne yake ganin za a yi kaza ne za a yi kaza ne sai kuma kaza an yi sai kaza an samu nasara akan abin da aka sa a gaba ɗaya to wannan mutumin dai da ya ga cewa rikitan da zai ballo ma kanshi tana da yawa yace a dakata ba sai an rantsi ba kayan shi ne shikenan magana ta kare Allah ya yafe mana Allah ya yafe mana a aya ta gaba an gama wannan magana za a shiga sabon magana ne sai Allah ya ce
yas'alunaka 'anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj wa laysa al-birru bi an ta'tu al-buyut min zuhurha walakinna al-birra man ittaqa wa atu al-buyut min abwabiha wa ittaqu
subhanahu wa ta'ala yace yas'alunaka 'anil ahilla qul hiya mawaqitu lin nas wal hajj wa laysa al birru bi an ta'til buyuta min zuhuriha walakin al birra man ittaqa wa atul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun ma'anar ayan Allah subhanahu wa ta'ala yace yas'alunaka 'anil ahilla mutananka sahabbanka suna yawan tambayanka ko sun zo suna tambayanka akan sha'anin wata kace da su mawaqitu linnas wal hajj ai lokuta ne da mutane suke amfani da wannan wata wal hajj haka nan ma maganan aikin hajji sai Allah subhanahu wa ta'ala sai ya bar wannan magana sai ya shiga sabuwar magana duka aya daya sai ya ce walaysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha baya daga cikin nagartan aiki mutum ya zo ma gidan shi ta bayan gida walakin al birra man ittaqa nagartaccen aiki shine mutum ya ji tsoron Allah wa'tul buyuta min abwabiha ku zo ma gidajen ku ta ainihin kofofinta wattaqullaha la'allakum tuflihun ku ji tsoron Allah dan ku samu rabauta ranan gobe kiyama ko ku samu rabauta duniyan ku da kuma lahira wannan ayan ta sauka ne kan wasu manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin su akwai Mu'adh bin Jabal da kuma Sa'laba bin Ulma al-Ansari suka zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai suka ce ya Rasulullah ya manzon Allah ma balul hilal wai me ke damun wata ne yabdu fa yatla'u daqiqan mithl al-khayl wata in ta tafi za ta fito sai ta fito wata siririya wata na sama ba wannan watan da kake gani tana yin farin nan shine suke tambaya cewa me yake sha'anin wata wai farkon fitowar ta sai ta fito ɗan siriri haka sai kuma ta rika karuwa summa yazidu hatta yu'zam wa yastawi wa yastajib sai ta karuwa yana karuwa yana karuwa yana karuwa har sai ya zo ya cika ya zama zagaye kamar wanda zagayen fitillan nan yake sannan kuma sun mayan kusu sai ya koma ya rika raguwa ya koma ya rika raguwa ya koma ya rika raguwa har ya koma siriri kamar yadda ya fara manzon Allah me yake faruwa tambayar da suka yi suna ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce Allah subhanahu wataala sai ya ce to ga ansa amma ansa sai Allah ya bada ita cikin takaitaccen kalmomi sai aka juyar da su zuwa ga abin da yafi muhimmanci wanda shine ya kamata su tambaya akai a ba su hukunci an gane wannan shi ya kamata su tambaya a ba su hukunci kamar mutumin da ya je wurin likita ne malaria da typhoid da malaria typhoid akwai wani ciwo kuma na ulcer hawan jini su ne suke damun shi amma da ya zo wurin likitan nan sai ya ce ma likita dakta ya waigo ya kalle shi ya ce dakta wanda ke sa mutane ke yawan rashin lafiya ne sai su rika ji kansu na ciwo kuma kafansu yana makalewa sannan yadda ya kamata yi malikita ke to kamar irin haka ne sun yi tambaya kan to me ya damuwanku da wata ya ji to karemi ya girma ya cika ya ƙara dagewa sai ake duk da haka tunda sun yi tambaya a ba su ansa amma ba za a faɗaɗa ba sai Allah subhanahu wataala ya ce qul hiya mawaqitu lillah ai wannan watan da kuke gani alamomi ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya dan amfanin mutane idan watan ta fito tana kallanta tana jaririya tana girma ka san sabon wata ya tsaya ko ba haka bane zaka ce yanzu bikin yaro na ko yarinya na ya rage tsora watanni irin wannan guda hudu kana tsaye yanzu zaka lissafa kana lissafa ko ko a'a watannin azumi za a fara lissafawa to daga yanzu kafin watan ramadan ta kara zagayowa saura wata kaza shine ma haka da aka ce ba za a fara azumin ba sai an nemo watan an lura da wannan sannan abu na biyu na uku kai Allah subhanahu wataala ya sanya wannan watan ta zamanto ita ce abinda za a rika lissafawa idan mutum ya rasu matarsa tana cikin idda kenan to da wannan watan ne ake kirgawa ba da watan bature ba ko ba ake cewa da wannan watan ake kirgawa sai a rika lissafawa cewa to yanzu ga tuwon mijinta kwana kaza kenan an samu wata daya tunda mijinta ya rasu 15 ga watan Sha'ban to yanzu an kai 15 ga watan Ramadana an samu wata daya haka za a rika lissafawa za a rika lissafawa sai Allah ya ce sannan kuma uwa uba ana amfani da wannan watan wurin gano yaushe ne za a tsaya aikin haji kin san da an gama da wannan sai Allah ya ce to ai akwai wani abu da mutanen makan suke yi wanda su suna ganin shi kamar shine biyayya ga Allah wanda kuma ba biyayya ga Allah bane ba a ƙarshe Allah subhanahu wataala ya magana akan aikin haji ba ko sai Allah ya ce to ai mutanen makan nan idan lokacin aikin haji yayi mutum ya sa yayi harama ya sa wannan farin kayan nasa an gane shi ko ya sa shi to ba zai ƙara shiga gidansa ta kofa ba kamar yanzu wannan gidan sama to me wannan gidan sama ba zai ƙara shiga gidan nan ta wannan kofan ba sai a sa mai tsani an san tsani lada to sai a sa mai lada ta lada ne sai a kara ya hau jikin wancan karfan sanan zai rika tattakawa yana hawa sai ce kuma ba sai ce ai na mara aikin haji ai na yi mu tunda muna kan muna abin nan to ba za mu shiga gida ta kofa ba sai ni ta sama idan kuma ba gidan sama bane gida ne na kasa kamar wannan to mutum ba zai shiga ta kofan ba sai a sa mai sai ya taka ta kwankwano kip 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 da ya dan gangaro sai ya jira jim yawa an yi daidai yanzu idan kuma wayanda suke da gida ne irin namu Fulani kamar bukka haka ko kema haka to mutum ba zai shiga ta ainihin koban ba sai ya yanka ta baya sai ya yanka sai ya koba ta sanan zai rika shiga har sai an gama aikin haji Allah subhanahu wataala ya ce to kaga wannan abin da mutanen Makka suke yi to baya daga cikin biyayya ga Allah babu inda Allah ya ce dan mutum yayi harami yayi harama yana shi mazaunin garin Makka ne ko iyalansa suna garin Makka yana da gida a Makka ya koma yana haurawa kamar wani karawo ce wannan ba nagartaccen aiki ne shi Allah subhanahu wataala yace walaysa al-birru bi an ta'tu al-buyuta min zuhuriha baya daga cikin biyayya ga Allah mutum ya rika haurawa gidansa kamar wani karawo baya daga ciki walakin al-birru man ittaqa nagartaccen aiki shine ka sanya tsoron Allah a cikin dukkanin ayyukan da zaka yi an gane wannan sai a gaba sai Allah subhanahu wataala yace watul buyuta min abwabiha duk wanda zai shiga gidansa in ya riga ya sa wannan kayan harama nasa ya zo ma gidansa ta kofa wannan hawa tsanin da ake yi ko haurawa ta katanga da ake yi duka yanzu Allah subhanahu wataala ya hana shi watul buyuta min abwabiha ku zo ma gidajenku ku shigo gidajenku ta ainihin kofofin da ake shiga kuna cikin aikin haji ne ko ku ba ku a cikin aikin haji ku shiga wannan gidajen naku ta ainihin kofofin da Allah subhanahu wataala ya sa kuka yi su tun farko a matsayin nan ne kofofin shiga ta wato buta min abwabiha wa taqullaha Allah subhanahu wataala ya ce ku ji tsoron Allah tilla Allah subhanahu wataala ya hana ku wasu abubuwa idan kun yi harama kamar mene an hana su yin farauta idan sun riga sun sa kayan aikin hajjin nan ko ba za a yi ba farautar nan kayan ruwa ne ko kayan da ke kan tudu ne duka an hana har sai an sauke wannan sai Allah ya ce to ku ji tsoron Allah akan wannan shine aka hana ku yi kar ku yi shi lokacin da kuke kan cikin ihramu kafin har yanzu ma idan mutum ya je aikin haji zai riga tantabaru nan ko sun kare yanzu za ka tantabaru ga sunan aka har ma su rika zuwa suna hawa jikinka to an hana a kama su bari na kace a tun da babu kaji a nan bar ka dan kama guda uku je ka dan gyara haka ci an hana ka kanka ta komai duk abin da yake cikin wannan haramin to ya samu alfarma da kariya alfarman addu'an da Annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam ne rabbana waj'alna rabbana waj'al hadha al-balad amina wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam Allah kuma ya riga ya ansa garin wannan makarin haramin nan ya samu kariya ta yadda babu wani abu wanda zai shiga wannan wurin a ce kuma an kama shi wai har an yanka shi dabba ne ko mutum wasu malamai cewa suka yi ba da mutum
zai sungumi kudin kasuwanka da aka baka na cita naira miliyan 40 ya gudu sai ya shige haramin nan aka ce ba za a bi shi da gudu a kama shi za a tsaya ba ta ku ba za ku shiga ba shi ma ba zai fita ba haka nan za a tsaya har sai ya ji wahala ya fito sannan sai a kama shi amma mutukan yana cikin wannan haramin ba za a bi shi a kama shi wato malamin ya suka ce to ai yadda za a yi shine sai a zagaye shi sai yadda ba za a bar shi ya sha ruwa ba ba za a bar shi ya ci abinci ba amma matukar za a bar shi tun daga ruwa ne yanzu ana kaiwa da komowa duk da ruwan zanzan kawai mugun yana kara bulbul a mishi sai aka ce sai a kewaye shi ta yadda ba zai sha ruwa ba ba zai ci abinci ba har wannan ne dalilin da zai sa zai fito amma ku ku shiga wannan haramin ku kamo shi aka ce ba za a yi me yasa saboda alfarman nan da wannan wurin yake ci an gana wannan sai Allah yake wa taqullah to ku ji tsoron Allah kan dokokin da aka sanya muku in kuna cikin wannan aiki na aikin haji da wa taqullah la'allakum tuflihuna dan idan ku ji tsoron Allah shine zai sa ku samu rabauta duniya da lahira shi da Allah in yazo a maganan Allah tabbaci ne in yazo a maganan wani taraji ne an gane wannan idan Allah ya ce ko to a wurin Allah babu ko tabbataccen magana an gane wannan shi yasa idan an zo fasarawa sai ya ce la'annakum tuflihuna dan ku samu rabauta duniyan ku da kuma lahira a aya ta gaba dan Allah subhanahu wataala ya ce
wa qatilu fi sabilillahi allazina yuqatilunakum wa la ta'jadu
Allah subhanahu wa ta'ala yace wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu inna Allaha la yuhibbul mu'tadin ma'anar ayan Allah subhanahu wa ta'ala yace wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum ku ya kawayen nan mutanen nan da suke yakanku domin daukar karman Allah wa la ta'tadu kar ku wuce gona da izi inna Allaha la yuhibbul mu'tadin Allah subhanahu wa ta'ala baya san masu wuce gona da iri wannan ayan tana da alaka da ayatan da muka gama karantawa yanzu nan ba an yi magana kan cewa wannan gurbi yana da alfarma ba to yanzu akwai wani case da ya fillo a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa'anda ba musulmai ba sai suka rika tambayan musulmai waɗanne watanni ne da watanni addininku ya hana ku ku yaki sai musulmai suna gaya musu ai waɗannan watannin nan masu alfarma wanda tun zamanin jahiliya kuna ganin su da kima da mutunci ba kwa fada a cikin su to har yanzu Allah ya tabbatar da su cewa su din masu alfarma ne ba a yin yaki shine Allah subhanahu wataala yake fada إن عدة شهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حروف ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم تو إن وتني ما سأل فرمان دو إن دبا مسلمي بتكجي سيسك شيء تو أفن دزا أي سلا مسلمان سنا دين دو كوتين الله يتورا سو أكاي مشريا مياج إنسو أوان نو وتنم kaga idan mun zo muna yakan su sai dai tsaya suna kallon mu haka kawai mu kuma muna tattare su kawai sai Allah subhanahu wataala ya saukar da wannan aya yace a wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum ku ya kawayen nan mutanen da suke yakan ku domin daukan kalman addinin Allah idan sun yake ku a wata mai alfarma to kuma an ba ku izini da dama ku rama ku kara kawunan ku an gane wannan ko an ba ku dama ku kara kawunan ku rama sai dai wala ta'tadu kar ku wuce gona da iri idan kun zo za ku rama kar ku wuce gona da iri wannan shine abin da ya faru manzala sallallahu alaihi wasallama ya fita zai je aikin haji zai je aikin umara ko zai ce umara sai wa'anda ba musulmai ba suka taye shi a wani wuri da ake kiransa suna Hudaybiyya wannan hudaybiyan ya samo asali ne daga sunan wata rijiya da ake kira da sunan hudaybiya ana kira da sunan bi'r hudaybiya to wannan wurin sai aka rada masa suna kawai ya zama hudaybiya kai dai ka dauka kamar yanda masu rubuta tarihi yake suke fada akan yanda garin kafancin ya samo suna da asali kashi lokacin da mutanen suka zo sai aka ce da su kafa can wannan dai ba mu sani ba mana amina alƙasim zamu tambaya sai aka ce da su wai kafa can sai ya zama kafan can an gani ko wasu malamai suka ce wai a tarihi ba shi yasa muke zamu tambaye magabatan mu wai kafa ne ake da shi a garin guda uku ce ku zauna ta kafan can to amma dai wannan rubutu ne na tarihi zai iya zama gaskiya zai iya zama ba an gane wannan ku da kuke garin ku tsaya ku tabbatar da ingantaccen tarihin ku kar ku bari wayanda ba su san tarihi ba su zo su shiga su wasa da hankalin al'umma kan abin da ba hakan yake an gane wannan amma wanda ya tsaya ya kalla ta tarihi sai ga eh zai iya zama haka kafan can mai kafa uku wayanda suka zo aka ce ku tsaya ta kafan can an gane wannan to amma yan gari ku tsaya ku kiyaye tarihin garin ku kar wani ya muku wasa da shi an gane wannan Allah ya yafe mana to yanda kaga irin wannan haka wannan wurin sai ya samu asalin sunansa ta bi'r hudaybiya sai wurin ya koma ana kiransa da suna hudaybiya kamar Uhud ko shi ya samu asalin sa daga wannan dutsen na Uhud din an gane wannan Allah ya yafe mana to sai aka ce manzon Allah suka tare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka kalla simplicity saukin kai na annabi Muhammadu da suka ce ba zai shiga ba sai ya tsaya a wurin sai da yin kwana 30 a wurin sannan suka turo wani da zai ya ce mutanen maka sun turo shi sun ce to a yi sulhu ba za ka shiga wannan garin ba sai shekara mai zuwa shekara mai zuwa ma za a baka kwana uku ne ka shiga ka yi duk abin da za ka yi ka yi sai ka fita sun kwana uku sannan ba za a ƙara yin yaji tsakanin mu da kai ba har tsawon shekara goma manzon Allah ka yarda manzon Allah ya ce din na yarda sannan sharadi na gaba sharadi na uku shine idan wanda yake ɗan garin Makka ne ba musulmi ba yayi gudu ya koma garin Madina ya musulunta zaka koro shi ka dawo mana da shi ya ci gaba da kafirci amma idan musulmi ya gudo daga garin Madina yace ya fita musulunci ya dawo maka mu ba za mu mayar maka da shi ba ka yarda annabi ya ce ina yi sabiska manzo Allah shi ka shi ya za a wai ba adalci a nan wurin ku na ku yazo mu dawo da shi mu na mu in yayi ridda ku ku rike shi ku ce ya zama naku manzo Allah ya ce masa bai duk kyale su ya sanan suka kara fadin sharadi na gaba duka manzo Allah ya ce to na yi ka yarda eh ka yarda ce to shike sanin da wasu sharadi na gaba din shine na tunani akwai yan goyen bayanka akwai yan goyen bayanmu ba za ka yaki mutanen da suke goyen bayanmu ba mu ma ba za mu yaka mutanen da ke goyen bayanka ba ka san a wajen gari akan sama garuruwa garuruwa ko to irin wayannan garuruwan akwai wayanda suna supporting din suna goyen bayan musulmai akwai wayanda suna goyen bayan wayanda ba musulmai ba shine su wayanda ba musulman ba suka ce to shikenan wayanda suke goyen bayanka ba za mu yake su ba kai ma wayanda suke goyen bayan mu ba za ka yake su ba maza Allah ya ce duka na jinaya sai menene suka ce to shikenan maza Allah ya ce to magana ya kare ku sahabbai suka ce na duk ku yanka har yan kwanan wurin suka yanka a gan hadiyan su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ai aski kuma sahabbai ta suna ganin abin fa yayi nauyi wayannan ma su raina musulmi su raina annabi Muhammad manzon Allah ya baro gari mai nisa ya zo tazaransa da garin Makka bai wuce daga nan zuwa nefaran da Abu Dhabi ku ce wai ba zai shiga ba manzon Allah ya ce ku yi aski sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duka suka tsaya dai suna mamaki saukin kan annabi Muhammad yayi yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo dakin sa dakin iyalinsa ka san ana buga haima ko
fenti ake cewa mazala sai ya shigo yake ce mai iyalinsa mutane suna son su halaka ba kace me ya faru yace ni annabin Allah ina gaya musu su yi aiki basu aikin ba sun tsaya suna kallo na wannan matan nasa sai ta ce masa mazan Allah kana son su yi aiki nan yace eh mana ai ba na son su halaka ni yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka je ka fara yin aiki ka sha mawa shi Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce to shike manzon Allah yana fitowa yace ina mai aiki wanzani yace zo nan a sai ko ya fara ka manzon Allah ya zauna aka sa masa ruwa a kai kawai sai manzon Allah ya ce a kenan sai manzon Allah ya nuna farin dama ishara kan cewa duk abin da manzon Allah zai fara yana farawa da farin dama yace askenan aka ce waye manzon Allah ana kallon iko ana askewa manzon Allah yace a raba mu sahabbai gashi aka rarraba shine kake ji wanda da cikin sahabi yana fada wannan ranan ta fi masa komai a duniya wannan gashin kuma ya fi masa duniya da abin da ke ciki na duniya filin gashin manzon Allah kwana haka aka gama aka yace a ƙara askenan aka gama askenan ana gama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kowa ya bada shi wanda ake kowa wanda duka fiya ta aiki daga wannan ne malaman addinin musulunci suka fitar da wani hukunci mai karfin gaske suka ce iyalanmu baya halatta mu rika rena shawarwarin da za su ba mu in dai har mace za ta ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shawara kuma manzon Allah ya karba a yi nasara a ciki to ba kowane shawara ba ne mace za ta ba ka ce ai ke karamin hankali kike da shi me kika sani ai duniya ta wuce tunanin ke yanzu aka ce akwai shawaran da iyalin ka za ta kawo sai a tsaya a duba a gani yaya za a yi akwai kuma shawaran da za ta bayar sai a ce to dai wannan shawaran naki an ji amma karayyan hakuri an gane wannan sai a ce to wannan shawaran da su baya ba wai bai yi ba amma kare ma kun bi gaba za mu ka na riga na an gane ko ka san Allah ya ce ma wai za a zamta ka tawakkal ala Allah akwai abubuwan da an ya zama a kai to shikenan ba sai an tsaya wuri ba saboda so da yawa kuma matan idan suka kana yawan karban shawarwarin su to sai su koma suna baka gurguwan shawara wata ma sai ta kai munzulin da ko maman ka za ka yi ma wani abu sai ka ce ne sa baka nemi shawara ba kanninka ko yayyinka in za ka musu abin alheri sai ka ce me yasa baka nemi shawara ba to shari'a ba zai yi da irin wannan an gane wannan shari'a ba zai yi da irin wannan da garan za ka yi maman ka wani abu kar ka tsaya jiran shawaran matanka kawai matanka kawai ta gani a jikin mamanka ko ta gani a ɗakin mamanka kana son ka canza wa mamanka kujerun daki fridge su waye kaka tsaya neman shawaran maman matanka kawai da ta je ta ga an cikin ga wannan kujerun an canza fridge wannan kawai na ji daki mama sai na ga an canza shi eh wallahi haka Allah ya hukunta kin na ga kai shawara da ni mana ce ba hore mun ce bane wani dan lokacin da za ta haife ni bata neman shawaran ki ko ta neman shawaran matan an yi kawai an yi ki ai ina ga kace ka rasa baki akan irin wannan abu da ke tsakani na da mahaifiyata ka ja layi an gane wannan ko domin wasu matan su ba za su so kama iyayen naka ba amma za su so kama iyayen su an gane wannan saboda ka shari'a sai ya nuna maka cewa a'a irin wayannan abubuwan kar ka ba iyalinka dama ta shiga tsakanin kai da mahaifiyarka ko ta shiga tsakanin kai da kanninka ko yayyinka a'a naki kawai ki mun addu'a ne Allah ya ci gaba da karfafa na idan ka kyautata ma wayannan yan uwan nawa amma ki ce wai a ke kina ganin kaza a kace kawo mun magana an gane wannan Allah ya ci mana amin sannan kuma a lokaci daya su ma iyalan ko a kyautata ma iyayen su dan wasu abubuwan kuma mu ne muke jawo mu kanmu sai mu ki kyautata wa iyalan nasu ai Hausawa suna cewa wanda ya baka mata ai ya gama maka komai ko ba ka ba wanda ya baka mata ai ya gama maka komai su ma iyayen nasu a rika kyautata musu lokaci zuwa lokaci a dan samu nawa dan aika
rashin yin hakan da ba ma yi ne wasu mazan yasa matan nata in ta aje riga ta lalube canjin da ya rage ta dauke da ka kawo wani abu gida wanda za a sarrafa in Allah ya ji mun balatna yin ta shinkafa ba ta kan dan tsara darajar nan da ka kawo buhu daya to buhu dayan nan ba zai wata daya ba sai ka shanke ya kare ga ka da kai da ita ne sai yaran ku guda uku ko guda hudu amma shinkafa a ce wai wata daya babban buhu ba ya kare kai da ka san a kona ba wurin to me ya faru wannan dan shinkafa shine ita ma take dan diba sai da ce to a aika ma mama amma idan zamu kyautata ma iyayenmu su ma iyalan namu mu kyautata wa iyayen nasu babu wani abu naka da za a dauka an gane wannan ko me yasa muka faɗa wannan saboda da yawa daga cikin iyalan namu mata wasu ba sa kyautata wa iyalan nasu an gane wannan ba a wani tunawa da wannan to Allah ya fi mani to wannan wurin malaman musulunci suka fitar da wannan hukuncin cewa tun da ya iyalan manzon Allah ta ba da shawara kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi amfani da shawara aka ci nasara to yana nuna cewa fa kofa abu da yake mu rika karban shawarwari na iyalan wasu abubuwan in sun cije maka babu ne ka bi su roma da iyalan naka a wurin aiki ne fa aka ce kaza kaza yaya kike gani ki to ai nuna ganin kaza ne kaza ne kaza ki ci shike na gobe Allah ya saka dare sai ka tsara hadawa da na kwakwalwanka ka gani wanne ne zai fi bada mafita sai kai aiki da shi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya koma bayan manzo Allah ya koma yan sun yanka hadiyan su sun yi aski ko bayan sun yi aski kaga a wurin ne manzo Allah ma har yake yin addu'a yake cewa Allah yayi rahama da jin kai ga mutanen da suke yin aski su aske shi tas sai aka ce manzo Allah har da wayanda suke yin sai ma sai sai shine kamar lokota haka haka ce manzo Allah har da suka musu addu'a Allah ka ƙara rahama da jin kai ga mutanen da in sun tashi za su yi aski suna aske kan tas suka ce manzo Allah ka sawa da wayanda suke yin sai ba a nauku manzo Allah yake Allah kai rahama da gafara da jin kai ga wayanda suke yin aski tas aka ce manzo Allah da wanda ma suke yin sai shi to da wanda suke yin sai Allah shike daga nan sai iyayenmu da kakanninmu da malamanmu Allah ya saka musu dalili tun da suka karanta wannan hadisin ko suka karanta wannan kissa ba su sake yin wani aski ba sai irin wannan aski ka ƙara waigawa ko a nan wurin da muke zaune ka ga kawunan magabatanmu ka gani wani irin aski suke yi ka lura ko an lura za ka suna askewa tas din nan saboda wannan addu'an da manzon Allah ya yi wannan kuma ba yana nufin cewa masu yin lokot ko sai ana nufin ba su cikin albarkan bane a sun shiga amma a karo na uku to tunda iyayenmu su burin su shine su samu wannan ladan an gane wannan yasa duk in za su yi aski za ka san sun aske shi gaba daya duk wani shehu da ka sani za ka ga in zai aski shi shehu na da ka gani ya dalika duk in za su yi aski suna aske kansu ne tas sai su bar tajen su haka kallon wannan shehu Ibrahim kallon kage yana wani abin nan ina baya kai shi ba ma an gane addinin musulunci shine duk mako a yi gyara gashin kannan naka a gyara shi a rarrage shi a aske masu aske su aske duk sati manzo Allah yake a yanke kumba duk sati a aske gashin ana gashin hammata kasan duka a aske aka ce mutum bai samu daman yin haka ba to karye yadda karye yadda ya kai kwana 40 bai aski ba bai yanke kumba ba me yasa shari'a ta bada limit din nan saboda akwai masu shiga halwa ba zai yi kana cikin halwa ka fito wai ka zo aski ba kana halwa to zauna a cikin halwan naka dama mafi yawansa kwana 40 ne 41 mafi yawanci to shi kenan lokacin da yake so kai aski ka gaggara kansu ka gaggara shine muke faɗa muke ƙara faɗa cewa wannan abin da ake ta gogarin shigowa da shi dariƙa yanzu
kaga mutane sun bar gashi yayi wani haka 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 to wannan ne ba karantarwa musulunci bane ba kuma karantarwa shirin mu bane Allah ne subhanahu wataala ya samu gara ne kawai zai yi su sun karshe abin ta wani hanya ne na kuskure amma wani muna ƙara fada babu inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake barin gashin kansa ya zama haka ko ya abinna babu inda malaman mu da shehunan mu suka bar gashin su ya zama haka ko yayi haka Allah ya fi Allah ya fi wannan suru da biya kenan bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koma akwai wasu kabilu ko wasu al'umma ko wanda suna goyen bayan manzon Allah wayancan suna goyen bayan wayanda ba manzon Allah ko ba haka muka faɗa ba sai wayanda ba musulmai ba sai suka afka ma wannan garin da suke goyen bayan manzon Allah sai manzon Allah ya ce to ga zamu yi to Allah sallallahu alaihi wasallam shine a shekara ta gaba sai fito sai to za a je tilla ɗan garin maka sun mara ma wayancan ba suka rake su to su ma kashin su ya bushe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya fito kawai gaba daya aka fito da sojoji da rinduna na musulunci su wurin 10,000 su kuma duka a lokacin mutanen da ke garin Makka ba su wuce sun 3,000 shi yasa da manzon Allah zai shigo garin sai bai shigo shi kai tsaye ba sai ya fara tsayawa a wajen gari yace duk a kunna wuta to ya ka gani duk wanda ya fice mai ne wancan har ya ba za a ce ai Muhammadu ne yazo sallallahu alaihi wasallam ce kai shi ne ya karbi haka kaɗan ma kuka gani to haka Allah subhanahu wataala ya bada nasara kai to a wannan ayat shi ne Allah subhanahu wataala ya ce wa'innan mutanen da suke faɗo muku su zo su yayyake ku saboda wai kuna cikin watanni masu alfarma ku ce ku ba za ku kara kawo ku ba a'a yanzu an ba ku dama ku kara kawo ku shine wancan ayat ta zo a cikin suratul hajj Allah yake cewa uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir yanzu dai kam an ba ku izini duk wa'inda suka ce za su yake ku ku yake su ku yake su da wannan ne muke ƙara fada duk yakin da kaji an ce manzon Allah yayi babu wanda manzon Allah ne ya kirkiro shi babu duka manzon Allah self defense ne yake yi kariya ne yake yi yaki na farko a addinin musulunci shine yakin da ake kira da suna yakin Badar yakin Badar abin da ya faru musulmai da suka imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ana ta wahalar da su saboda sun musulunta su ne kamar su sayyidina Bilal su sayyidina Bilal wannan wanda Sabr al-Ali yace family of Yasir da sauran makamantan su duka Sabr al-Ali ibn Mas'ud duk duka wayannan bayan Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an yana ta lallashin su dan a lokacin da ka ce kai imani da Annabi to wahala ya zo ke to har manzo Allah yace ayi hijira to duk wanda zai yi hijira mutanen Makka nan sai su tare shi sai ce wannan kudin naka da zaka fita da shi a wani gari ka sama sai ka ce a Makka sai to ba za ka fita da kudin da ka sama a garin nan ba su be su sai ka aje dukkanin kudin nan naka gaba daya daga kai sai sanda ko makamin ma ba a bari ka fita da ita daga kai sai sanda sai ake to shikenan umma ta gaida Aisha haka nan mutane da karfin imani suka rika aje kudin su suka yi tafiya suna yin hijira zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan kudin da mutane suka yi ta ajiyewa ana ta ajiyewa sai mutanen Makka suka ce to yanzu za a rika yin kasuwanci da shi saboda garin Makka ya ƙara samun ƙarfi sai harka ana zuwa Sham ana suwo kaya ana zuwa Sham ana suwo kaya ana juyi kudin kenan shike wannan garin da za a wuce to ta bakin garin Madina ne yake ta hanyar sai ka wuce garin Madina sai ka wuce ta hanyar Madina mutanen musulmai ba suna kallon kudin su ana wucewa da shi kai ka san ban da karfin imani ai ba wanda zai yi to wata rana kamar da wasa wasu musulmai suna zaune ne haka sai suka ce mutanen nan ba sun wuce da kudin mu sun je so kaya ya kamata mu tara kayan nan dama kudin mu sai suka sha ba haka za a yi ba a je a gaya wa manzon Allah sai suka rubuta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutanen Makka nan fa kudin mu da suka kwakwace suna ta kasuwanci ne da shi yanzu haka ma sun muce da kudin za a je a suwo kaya shine muke son tunda yanzu musulunci ya fara karfi to mu tare su mu karba kudin mu sai manzon Allah ya ce eh haka ne kuma ba ne fi ku tare ku karba kudin ku tunda waɗanda suka je suwo kayan ai gaba ne ba su wuce suwa shirin ba to yanzu wayannan musulman su ga suka shigo sai suka zo suka tsaya bakin hanya to kasan ana wucewa to wayanda suke wucewa sai suka gaya musu a can cewa fa musulmai sun fito ba sun tsaya kuma kaman wannan kayan ne suke so su karɓa sai a fayyace yanzu ya za a yi aka ce a canza hanya kaman mutumin da zai zo garin ka bancan daga muke da suna kaciya kasan akwai hanyoyi guda biyu akwai ta madakiya akwai ta wancan ɗaya hanyar nan da sai an yi dogo haka kagoro ko sai a ce hanyar da ta fi kyau ita ce wancan hanyar ta kagoro amma hanyar da akwai damuwa a cikinta da a shigar rami nan a fita cikin ruwa a yi wannan to ita ce wancan hanyar ta madakiya sai suka ce to yanzu abin da za mu yi kar mu fita can kagoro ɗin tunda nan ne garin musulman ne nan mu yanke su ko mu yanko ta nan madakiya sai mu tsoro mu kawo kayan mu nan garin to sai suka yi haka ba kudin ya riga ya tsira ba dukiyar ya tsira sai wayannan mutanen Makkah suka ce ai ba zai yi ba mu je sai mun nuna wa duniya cewa mun fi karfin musulunci nan dama mu murkushe su kawai a gama za a murkushe su kusan tadawa gashi nan za a murkushe musulmai a gama da su Abu Jahal yace zai yanka raƙuma guda bakwai saboda duniya ta san cewa fa yes Manzon sallallahu alaihi wasallama ya samu labari cewa wannan dukiyar ta riga ta tsira to yanzu ya za a yi ga kuma wayannan mutanen Makkah sun ce ga sunan fitowa za su zo hannun Madina su kakkashe musulmai gaba ɗaya kowa ya huta da wannan addini sai Allah subhanahu wataala ya saukar maka da aya a cikin alqur'ani dan kai ka ji ka rike Allah yake wa iz ya'idukum Allahu ida ta'ifatayn annaha lakum wa tuwadduna anna ghayra dhati shawkat takunu lakum wa yuridu Allahu an yuhiqqa al-haqqa bi kalimatihi wa yaqda dabil al-kafirin Allah subhanahu wataala yake da yawa daga cikin ku kuna ta addu'a Allah ya sa ku haɗe da mutanen da ba su da makami sai kuɗi shi kuma Allah subhanahu wataala ya riga ya yi alƙawarin za ku haɗe da ƙungiya guda ɗaya Allah kuma ya hukunta haka ne don ya kawo ƙarshen kafirci wayannan mutanen musulmai da suka fito dukansu su 313 ne mutanen Makka da suka tashi fitowa sai suka fito su 1300 da wani abu kaga sun nimminka musulmai sun ƙara sun nimminka musulmai to Allah subhanahu wataala duk da haka sai ya ba wayannan musulman nasara dan Allah musulmai ne suka jawo wannan yakin koko su mutanen Makka mutanen Makka ne suka jawo shi manzon Allah ya kawo kariya ne yanzu ko ya kawo kariya domin da sun koma tunda dukiyar su ya riga ya tsira magana ya kare ba za a yi yakin Badar ba kuma wani musulmi ne zai je jawo yaki a cikin watan Ramadana ai yakin Badar an yi shi ne a 17 ga watan Ramadana ga zafin rana ba ga kishin ruwa ga yunwa waye zai yi an gano ko saboda ka yaki na farko ba musulmi suka jawo shi ba su waɗanda ba musulmai ba ne yaki na biyu shine yaki na Uhud tunda wannan yaki da aka yi mutane 313 Allah ya ba su nasara su ne musulmai an kakkashe waɗanda ba musulmai ba sai suka tsara yogiya ga garuruwa da ke kewaye da su a zo a ba da gudunmawa a murkushe musulmai shine suka yi gayya suka taro sojoji sama da 13,000 dan dai a zo a murkushe musulmai to shi ma a wannan yakin Allah subhanahu wataala da farko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa wa musulmai sharqa ko hawancin dutsen su 50 ana kira da suna ruma kar ku sako ko mun yi nasara ko an yi nasara a kan kar ku sako ana fara yaki Allah ya fara ba musulmai nasara sai suka wayanda ba musulmai ba sai suka juya a guje suka mu wayanda suke kan dutsen nan rumat din sai suka sako sai suka karya umarni na manzon Allah
sallallahu
alaihi wasallam to da mashi komandan nasu abin da ke damun ta kenan wayannan ɗan sama to yana ganin haka sai ya juya ya zagayo ta bayan dutsen tunda dutsen ordinary ne ya cewaya haka wayannan su kuma suna tafiya a ƙafa suna guduwa ka san ba kowa bane yake zuwa yaki da doki to wayanda suke kan doki suka kewayo da sauri sai aka sa musulmi a tsakiya sai ihu kawai ku juyo kawai sai aka sa musulmi a tsakiya shine aka yi ta sauran musulmi aka yi ta aljanna har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ji masa ciwo a cikin roshin sa ne daraja har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hakorin sa guda ɗaya kai to wannan yaki na bin musulmi ne suka jawo shi nan Allah ka ga yakin handal musulmai ne suka jawo shi ba musulmai bane sun ce ne a zo a kara da famman musulmai tunda musulman nan har yanzu zai da karfin su musalla sallallahu alaihi wasallam a wannan mutumin Salman al-Faris yake an yi muna haka ya rami ne mu kewaye garin mu da shi ƴan ba ma san abokan gaba su shigo mana sau da kuma zanen suna a yau suna ce to shawara ne mai ce wannan ma mu ma mu haka ramin mu kewaye wannan gari ramin da aka haka zai kai daga wannan bangon zuwa wannan kwalbatin da ke nan wurin ku aka haƙe shi gaba ɗaya aka kewaye garin Madina da shi da hannu ba ba da mota ba banda musulmai ba wanda za su yi wannan abu zurfin shi kuma ya kai zurfin falwaya guda biyu falwaya guda biyu ko falwaya guda ɗaya suka taru suka haka shi abinda za a ga ramin in za a shiga sai an sa tsani ana jira ana shiga haka ba aka kewaye wannan garin kana dai kallo yanzu gashi nan kwata kawai za a yi na titi sai da aka yi wurin wata biyu ana haka kwata ko ba gashi nan kuna da kuma moto ma na da injin da kuma amma wannan musulman haka suka kewaye wannan gari dan Allah musulmai ne suka jawo wannan koko waɗanda ba musulmai ba sai da duk wani yaƙi da ka sani to waɗanda ba musulmai ba ne suka fara kawo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya kare kansa to daga ƙarshe sai Allah subhanahu wataala ya saukar ma manzon Allah da irin waɗannan ayoyin aya ta farko kujira alladhina yuqatiluna fi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir da wannan aya wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu inna allaha la yuhibbul mu'tadin haka ba musulmai izini na cewa su ma ba su rama duk wani wanda yace zai yake ku kawai ku rama haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ta gudanar da rayuwarsa a wannan lokaci kuma yana gana abinda za mu yi dauka a karatunmu na yau kenan abinda muka faɗa daidai Allah ya bada lada wannan muka faɗa bisa kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mana in ba wani gari da kafa da wani kuma akwai tambaya
alhamdulillah Allah ya sada da ni akwai tambayoyi guda biyu zuwa uku a dada wanda za a sayar na farko wanda ya ce assalamu alaikum malam tambaya na shi ne idan mutum ya idan ka sako amma kuma yana ciwon hakori sai ya sa magani a cikin haƙorin har lokacin shan ruwa malam yaya ingancin azumunsa
idan da ya riga ya sa azumin ya sa maganin kafin a kira sallah na asalatu azumin shi ne azumin shi ne je ne yake da mutum ya hadiya magani bayan ya gama sahur kafin a kira sallah sai dai in wannan maganin da ya sa ɗan ruwa ne yana fitowa yana shiga bakinsa yana haɗewa to shine shari'a ba za ta yi ta
wanda yana cewa ana shiga mai tambaya tambaya na shi ne wai mace ta fita waje ana yawan tambayo da malam amma dai in mun ansa irin shi a kowace jama'a duk da malam yana ta ansa sallan mace a waje din nan an faɗa ya ki abin da yake don Allah ba wai muna yi da wasu bai muna yi ne don fahimtar addini ko ba haka ba kai ka ba ka yi ka ci gaba da yadda malam ya faɗa mana kwanaki mace ta yi sallah a ɗakin ka ya fi ba kar a rika ɗauka kamar ko muna sanguwa ba inda mu ba mai tambayar su shine wai wace ce sallah a tsakar titi haramun ne ko bid'a wato ma'ana sallar tahajjud
shi abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shine mace da sallah a cikin gidanta ma a uwaddaka ya shi lada akan ta yi sallah a falanta kai sallah a falanta ya shi lada akan ta yi sallah a tsakar gidanta kai sallah a tsakar gidanta ya shi lada akan ta fito mace wannan shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa bisin fa babu wani wanda ya sai kare ta wannan an gane wannan fa amma kuma kar mutane su mayar da shi a matsayin kaman habaici ga wasu an gane wannan in mace ta fito ta yi sallah din a masallaci a waje shike da zan samu ladan ta Allah ya tsara da
ta da karshe wannan gajiya ne da yake bukatar hadisi ne sai aya to duk dai an gode yana cewa wa kullu bi'atin bid'atun dalala wa kullu dalalatin sinna sai ya danganta fitar mace masallaci karatun musabaka da hajjudi tura malamai fortis da ake na garuruwa yana kama da yawan jarin da ya sarautar
wato a kisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yake cewa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fitnah ko alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin addu alayha bil nawajib wa iyyakum wa muhdathati al-umur fa inna kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fitnah a'udhu billah wannan hadisin yana magana akan kirkirarren abu wanda babu umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin shine abinda ake nufi da bid'ah sannan wannan bid'a malaman addinin musulunci sun samu sabani akan me ake nufi da bid'a ko yanzu da muke zaune a nan wurin da kai ka danna a wayanka ka ce menene what are the types of bid'a according to Imam Shafi'i kawai ka sa haka bid'a according to Imam Shafi'i kawai shikenan ka sa ka ga abin da za a kawo maka malaman musulunci sun kasu akan bid'a zuwa gida hudu malamai na farko suka ce bid'a ba ta kasuwa zuwa kowane gida duk abin da kai inda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai taba yin sa ba to sunan shi bid'a kuma kai dan wuta ne wannan shine fahimtar malaman Saudiya da wayanda suke da alaka da Saudiya da ko daliban su ko wani abu makamanci malamai na biyu wanda ke sune majority na musulunci sun tafi kan cewa bid'a ta kasu zuwa gida biyu ne akwai abin da ba a yi shi ba zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama amma yanzu addini ma ba zai yi ma sai da shi saboda haka suka ce za a yi shi an gane wannan ko yanzu za a yi shi da ba a yi shi ba zamanin manzon Allah amma yanzu za a yi shi daga ciki dai akwai wannan maganar da kake gani ana yi maganar sallar dare da ake yi in goma karshen nan ya zo ba za ka ana ta zuwa masallaci cikin dare ba 12 dare ana zuwa ana gudu ko a tsaya a yi ta sallah da wannan manzon Allah bai taba yin sa manzon Allah bai taba yin abinda aka kiyaye manzon Allah yayi manzon Allah yayi sallar tarawih ne tarawih manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma tarawih manzon Allah yayi ta ne su uku daga nan mutane rana na farko manzon Allah ya ce ga mutane a masallaci ko ya fara sallar ta sai mutane suka bi shi rana na biyu labari ya fara isa kai ji an yi wani sallah mai daɗi kai to mu ma za mu zo yau rana na biyu masallaci ya cika manzon Allah ya fito ya ƙara ganin sai manzon Allah ya ƙara yin wannan nashin a rana na uku sai masallaci ya cika ya batse ba masaka tsinke manzon Allah sai ya ki fitowa har zuwa lokacin da za a yi sahur manzon Allah ya fito lokacin sahur yayi kowa ya tashi jiya abin nan lokacin sallah na yi manzon Allah ya ce manzon Allah ya muna ta jiran ka sallar nan mai dadin nan yace na ki fitowa ne kar a farna ta mu da na fito ga ta zama wajibi a kan daga nan ba a ƙara yi ba kowa sai dai ya sallar sa na tarawih kuma ba ta hajji ba tarawih sai dai kowa ya yi ta a gidansa zamanin sayyidina abubakar yayi ya gama khalifancin sa sayyidina umar a zamanin khalifancin sa ya shigo masallaci sai ya ga kowa yana ta yin sallan kawai daban-daban
wannan yana karanta alam na tana wannan yana karanta hala ta haka wannan yana karanta sabbi wannan yana karanta wal faji wannan wani yana karanta kulliya wannan yana karanta batte da yace kuma tsaya haka tsaya yace mutun da ya shiga wai limanci ana shiga aka sa mutun da shi ma ya zama mamu fa aka shiga aka yi limanci ana idan da sallan a gama sai ya fada kalman nan nasa mai tsada yace ni'matul bid'a hadi yace kai madalla da wannan bid'a kalma da ya fada kenan yace madalla da wannan bid'a ana da tun tuna ai da an sayo wannan abun haka kai wannan abu yayi tsari sai aka ci gaba sai aka samu wasu malamai yanzu suna cewa ai yana nufin bid'a a yare na larabci ne ina ya fada wannan kenan a fahimtar sayyidina Umar bid'a ta kasu zuwa gida biyu abin da yake kyakkyawa ne za a yi shi ko yanzu ba gashi muna ta yin tafsiri ba ko ai manzon Allah bai taba tara mutane zamanin sa ya ce gashi nan a Ramadana za a yi tafsiri tun daga farko har zuwa ƙarshe ba babu inda manzon Allah ya taba yin wannan an gane inda abin yake ko manzon Allah bai taba yin wannan ba a wajen da Ramadana an aya ta sauka manzon Allah zai fassara in aya ta sauka zai fassara in aya ta dama dan haka aka turo shi wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi to ba Allah sai bayani amma manzo Allah bai taba zama haka yana yin tafsiri haka ba shi yasa har yanzu a Saudiya ba a wani tare mutane irin yadda muke yanzu haka sai an zo wai za a yi tafsiri na Ramadana ba a yi har yanzu a Saudiya ba a yi an gane wannan ko sai da ka wannan nan mutum zai ce maka ai ba a ce za a samu lada ba ka fassara Qur'ani kace baka fatan lada a wurin Allah bayan kai ne kake karantawa Allah subhanahu wataala yace kul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamatiya zika lillahi rabbil alamin ko wanda motsin ka ba ai wannan ayar ma da kake karantawa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ai ba ana nufin sallah guda biyar bane ana nufin rayuwanka gaba daya tana cikin bautan Allah ne ba shi yasa aka ce in za mu yi magana mu faɗi kyakkyawa ba saboda ibada ne ai in za ka yi kallo kai kallo mai kyau banda harara wala tu sa'ir kaddaka lillahi wala tamshi fil ardi mara har tafiya ma kaga ayan ma an faɗa wala tamshi fil ardi mara tafiyan kama ibada ne in kai yi ta ba yadda Allah yake ba Allah yake za mu rubuta maka zunubi mu'amalanka da mutane hadisin da jama'a ya karanto mana al mu'amalatu hiya ibada mu'amala addinu usulul qul addinu al mu'amala hadisin rike ne ma addinu al mu'amala addini mu'amala ne komai da kai a rayuwanka kowane motsi shari'a yace muna kirgawa fa na lada zamu baka lada in ba na lada ba za a rubuta maka zunubi ba shi bane manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana zunubi ko mutun ya wuce kamar haka Allah ya kiyama manzon Allah ba tin hana wanka ma ga aya wailul li kulli ummatin lumada an gane wannan ko so wannan kenan malaman musulunci gaba ɗaya sun tafi akan cewa mabirin jayi duk wanda ka sani ya tumbatsa a musulunci in ka duba zai ce maka bid'a ta kasu zuwa gida biyu Ibn Hajar al-Asqalani su wane ne ga nan gaba ɗaya su wanda lokaci ba zai ishe mu ba
alhamdulillah
akwai malami na zaman su guda biyu ne sai mu tsaya gobe zamu hadai ba tsoron tambayar shi muke yi ba wani wanda muke tsoron yayi tambaya a nan wurin babu ka duba ka ga mun malamai na biyu sai malamai na uku suka ce bid'a ta kasu zuwa gida biyar ne bid'a ta kasu zuwa gida biyar ne abin mamaki ne ba ka mamaki shine mafi yawancin masu faɗa da wannan bid'a ko mai kai a ce kai dan bid'a suna nan da littafin fa a ɗakin su wasu amsallatan su littafin sunan shi iyawu suna wa ikmalul bid'a shi Shehu Usman Danfodiyo yana cikin malaman da suka ce bid'a ta kasu zuwa gida biyar ne amma asalin wayan da suka fara faɗan cewa bid'a ta kasu zuwa gida biyar ne sune su Izzubin Abdulsalam Imam Ghazali da sauran malaman da suka biyo shi Shehu Usman Danfodiyo shi ma ya mara bayani akan cewa bid'a ta kasu zuwa gida biyar ya faɗa wannan a cikin littafin sa mai suna Ihya'us Sunna wa Ikmalul Bid'a har ma yake fada yake cewa kai na wallafa wannan littafin ne saboda farkon mukaddimar littafin na rubuta wannan littafin ne saboda wasu mutane da suka bayyana a yanzu komai sai su ce bid'a ne ko na rubuta domin su gane ba komai bane bid'a Allah ya bamu dama wata rana mu samu wani masallaci mu sa wannan littafin mu karanta shi
so wannan shine karkasuwan malamai na musulunci akan abin da yake da alaka da bid'a kuma kai da kake sauraron mu yanzu kana da dama ka ƙara research ka kalla abubuwan da malamai suka faɗa farkon zuwa nan garin na bada littafi wurin sauran yan uwana dalibai da muke karatu tare da su wanda an rubuta littafin ne kan maganganun malamai kan bid'a da abin da suka faɗa har shehu wannan ba shehu Islam Ibn Taymiyyah wanda yake shine babban malami wanda izala take ji da shi shi ma yace bid'a ta kasu zuwa gidaje to din Allah menene za a yi ta wani rigima akan bid'a ita ni ban ga wani dalili akai ba ah kai ba za kai wannan abu mai ba zan yi ba to shike na dike na kamar ko yanzu abubuwan da aka kirkiro duk ba bid'a an bani ake yi musabakan nan kana da hadisi ne ko ana ko dai shi ana bada kujeran aikin haji sai ya ce mana kuma ya ce mana akwai sauran tambayoyin sa guda biyu ko guda uku za mu ansa masa zuwa gobe da idan Allah subhanahu wataala daga cikin tambayoyin sa wanda ita na so na ka fara da ita to amma Allah ya kai mu gobe sai wayan mutum yayi sabon gida za a iya mai saukan Qur'ani a cikin sabon gidan ko ba za a iya ba Allah ya kai mu gobe Allah ya kai mu gobe za mu tsaya nan malam zai mana addu'a
a daga karshe wannan bawo Allah ya haiku da talaka sunan da tumar sakande a yi masa addu'a wani bawon Allah shi ma iya yanki sun rasu suna bukatar addu'a assalamu alaikum
wa alaikum assalam wa rahmatullah Allah muna tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam abinda muka faɗa dai Allah ya bada lada wanda muka faɗa bisa kuskure Allah subhanahu wataala ya yafe mana wannan gari namu na kafancin Allah subhanahu wataala ya ƙara zaunan mu da shi lafiya jiha mu ta Kaduna da kasan mu tarayya Allah subhanahu wataala ya ƙara zaunan mu da shi lafiya abubuwan da ke faruwa a yankin da jiha na rashin jin daɗi Allah subhanahu wataala ya dauke Allah ya maido mana da aminci da zaman lafiya wayannan bayan Allah da suka tuna da ƴan uwansu da iyayensu da suka gabata Allah subhanahu wataala ya jaddada rahma a gare su akwai babban mu masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malam Hassan na kutama ba shi da lafiya jiki ya yi nauyi Allah subhanahu wataala ya saka fara ne akwai baban mu Hairu muna tare da shi a nan ko da yaushe yana mana kyakkyawan fata da fatan alheri shi ma Allah ya ba shi lafiya akwai baban mu malam Shafi'u na haka ne malam Shafi'u muna tare da shi yana sauraron mu ko da yaushe yana aikawa da fatan alheri da addu'o'i Allah ya ba shi lafiya Allah ya saka fara ne akwai baban mu kuma aminin sarki na baba mai gwanjo haka ne yake fara ko baba mai gwanjo haka ne baba mai gwanjo shi ma Allah subhanahu wataala ya kara masa lafiya Allah ya saka fara ne da sauran ƴan uwa dai wanda lokaci ba zai ba mu dama mu kirawo sunayen su ba amma Allah ya san su ya san rashin lafiyar da ke damun su dan ya ba su lafiya mai sauki ne muna tawassuli da wannan azumi da muke yi da wannan wata Allah ya ba su lafiya marasa lafiya mu gida da asibiti da wanda ma suke dauke da shi a jikunan su Allah ya ba su lafiya masu lafiya cikin mu Allah ya kare mu da lafiya da abin da lafiya za ta ci ƴan kasuwa ma'aikata ƴan kwangila almajire manoma ƴan cita ƴan acaba ƴan gwangwan jami'an tsaro na farin kaya da bakin kaya Allah subhanahu wataala ya kara wa kowa buɗi a cikin sana'o'insa inda za mu shiga mu fita Allah ya tsare mu da tsarewansa Allah ya kare mu da karewansa abinda zai zo ya zamanto damuwa a rayuwarmu ko damuwa a zamantakewar mu da iyalanmu ko damuwa a cikin sana'o'in mu Allah subhanahu wataala ya dauke mana abinda ba za mu iya ba Allah ya iya mana abinda ya gagare mu Allah ya gagare shi Allah ya gagare shi da alƙawarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za mu yi kafin magana zuwa ga malamin sallallahu alaihi wasallam
sallallahu alaihi wasallam